Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya, wato INEC, ta ba shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa takardar sake lashe zaben shekarar 2019. Bayan haka, za ku ji cewa 'yan Najeriya da ke zama jamhuriyar Niger su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto akan mataki na gaba da shugaba Muhammadu Buhari zai dauka don ciyar da Najeriya gaba. Kuma masu sauraron mu, muna son mu ji ra'ayoyinku akan abubuwan da kuke so shugaba Buhari ya yi muku don kai ku mataki na gaba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, barkanmu da wannan dare. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zabansa karo na biyu don ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba ba shi da wata takaddama, duk da zargin da abokin adawarsa ya yi na cewa zaben na jabi ne. Da yake jawabi yau Laraba a headquarter hukumar zabe da ke birnin tarayya Abuja, shugaba Buhari ya ce daga sharhin masu nazarin zabe na gida da na kasashen waje, an nuna cewa tabbas zaben na gaskiya ne da adalci. A safiyar yau Laraba ne dai hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta, wato INEC a takaice, ta bada sanarwar cewa shugaba Buhari mai shekaru 76 da haihuwa ne ya lashe zaben da aka yi na ranar Asabar. Hukumar zabe ta ce Buhari ya lashe da kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da abokin adawarsa kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya samu kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un. An sami ƙarin zaman ɗaɗɗar a yau Laraba tsakanin ƙasashen Indiya da Pakistan, waɗanda suka mallaki makaman nukiliya a sanadin zargin da suke yi wa juna na cewa kowacce ta harbo jiragen yakin saman junansu. Pakistan ce ta fara ba da sanarwar cewa dakarunta sun harbo wasu jiragen saman yakin Indiya guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da ƙasashen biyu suka daɗe suna rigima a kansa, wato yankin Kashmir, sannan har ta kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na Indiya bayan da jirgin ya faɗi. Daga baya ita ma Indiya ta fito tana ikirarin cewa ita ma ta kakkabo wani jirgin saman yaƙi na Pakistan, abinda kuma Pakistan ta musanta. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don ƙaddamar da taron ƙolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makaman nukiliyanta. A yammacin yau Laraba, shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin Amurka da Koriya ta Arewa a otal ɗin Sofitel Legend Metropole da ke birnin Hanoi, kamar dai yadda suka yi a taronsu na farko da suka yi a watan Yulin bara a Singapore. Abin farin ciki ne da na kasance tare da shugaba Kim, inji Trump yayin da yake jawabi a gaban manema labarai tare da Kim Jong-un. kafin ganawarsu ta ido da ido. Ina ganin taron na farko ya samu gagarumin nasara, amma ina fatan wannan zai samu irin wannan nasara ko ma ta zarce hakan. Shi ma shugaba Kim ya nuna gamsuwarsa da wannan ganawar ta biyu da yake yi da shugaba Trump, inda har yace na tabbata za a samu nasarar cimma wata muhimmiyar matsaya wacce dukkan mutananmu za su yi marhabin da ita. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif yayi a cikin wata wasikar sa da kafofin watsa labarin Iran suka buga. Shugaba Rouhani ya ce kyale Zarif ya ajiye aikin sa ba alheri bane ga kasar. Shugaban ya ce Zarif na ɗaya daga cikin shikashikan mutane da ya ce jarumawa ne a gwagwarmayar da matsin lambar da Amurka ke yi wa Iran. Shi dai minista Zarif a jiya ne ya bayyana aniyarsa na yin murabus a dandalinsa na Instagram, sai dai bai ce ga dalilan da ya sa ya nemi ya ajiye aikin ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta dankawa shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo takardar lashe zabe a wani taro da hukumar ta yi a birnin Tarayya Abuja. A wani bangaren kuma madugun ƴan adawa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya fara maida martani akan sakamakon zaben. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya da ƙarin bayani.
May I therefore invite first the Vice President elect Professor Yemi Osinbajo.
Takaitaccen taron mika takardar shaidar lashe zaben 2019 da shugaban hukumar zaben Najeriya Muhammadu Yakubu ya mika shugaba Buhari don fara wa'adi na biyu kuma na ƙarshe a tsarin dokokin Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu.
That was why I encouraged my Kenyan supporters in a speech I read earlier today not to gloat.
Shugaba Buhari wanda ya gode wa magoya bayansa ya kuma yi sauri ya buƙaci gujewa murnar da ta wuce kima ko ko habaici ga abokan hamayya. Hakanan ya zayyana zaben a matsayin wanda aka gudanar cikin adalci, inda ya bada tabbacin cigaba da aikin yaƙi da cin hanci da sauran alƙawuran kamfen. Shugabannin APC, ƴan majalisar dokokin tarayya da manyan magoya baya suka rufa shugaban baya a taron. Mai Malabu ne shine sakataren jam'iyyar APC.
Wannan rana ne rana ta farin ciki ga dukkan ɗan Najeriya, sannan kuma ina taya shi shugaba Muhammadu Buhari na musamman ma kuma al'ummar Najeriya, talakawan Najeriya, wanda domin su ne ya sadaukar da kansa ya fito ya takarar nan, musamman ma kuma matasa wanda shugaban Muhammadu Buhari ya jajirce saboda ya gyara kasar nan saboda gaba, wanda kuma insha Allahu gyaran da ya dauko gashi Allah ya kara bashi dama na biyu, wanda insha Allahu ƴan Najeriya za su mori roman demokradiya.
Me za ku ce wa ƴan adawa zuwa yanzu waɗanda aka yi wannan takara da su musamman ma jam'iyyar PDP?
Wannan abin da jam'iyyar PDP ta saba na magudi, shi yasa su duk lokacin da suka ga aka yi zabe dole su kawo maganar magudi a ciki, don sun saba abin da suka saba ne. Jam'iyyar APC kuma kamar yadda kullun shugaba Muhammadu Buhari yake cewa kada a cuci kowa, a bar katin zaben kowa ta yi rana. Mutuncin dan Najeriya shine katin kur'ansa.
Jim kadan bayan kammala wannan taro, ita ma PDP ta gudanar da taro inda ta yi watsi da sakamakon zaben.
This reason that I, Atiku Abubakar, reject the results declared by the Independent National Commission.
Nan matan takarar PDP ne Atiku Abubakar ke kin amincewa da sakamakon, da zayyana cewa ko a gwamnatin soja ba taɓa gudanar da zaɓe marar kan gado irin wannan ba.
Can you imagine only yesterday by that May announcement the stock market lost 85 billion?
Atiku ya yi ikirarin cewa daga sanar da sakamakon zaben Najeriya ta yi asarar naira biliyan 85 daga masu zuba jari. Jam'iyyar PDP ta bakin Atiku za ta sanar da matakan da za ta dauka na gaba, da kira ga magoya bayanta waɗanda ransu ya ɓaci ko suka shiga damuwa su kwantar da hankalinsu. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Nasiru Adamu Al-Hikaya. 'Yan Najeriya mazaunan jamhuriyar Niger sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon da ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi ranar Asabar din da ta gabata. Suna kuma fatan ganin shugaban ya maida hankali akan batun yaki da cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma shine ya ji ra'ayoyinsu.
Sunana Usman Dan Kano, mazaunin birnin Yamai. Nayi matukar farin ciki kuma dama haka muka yi zato saboda gaskiya cigaban Buhari a Najeriya in Allah da alheri ne insha Allah muna miki kyakkyawan zaton alheri ne domin ya sa mutane sun koma gona kuma an fara ganin cigaba din wannan shekaru hudu da zai na gaba in Allah da alheri ne ga 'yan Najeriya kuma sai mun tafa in Allah da
me kuke jira daga garin shi shugaba
eh to jiran da muke miki kawai cigaba da abin da yake yi na alheri yawa duk wanda ya sace kudin kasa ya kawo shi kuma ba wai ya kawo shi kawai a sallame shi ba in ya kawo shi ya kamata ya kanci hukunci saboda in ba hukunci shine kasa ba ta cigaba hukunci shi ma wannan cigaban kasa ne duk wanda ya laifi a hukunta shi daidai da aikin da ya aikata
ya kamata ayan adawa su tunkari wannan al'amari
eh to ayan adawa ya kamata kawai su sallama to muna fatan sai su taso su zo a cigaba da gina kasa
ni sunana Abdulatif alias endurance photo to amun da Allah yayi duka dai bisan godiya dai zamu ce mishi kuma mu murna dai kan mun ji dadin shi kuma ta yanda zai kama yanzu ga Ali sai zama yanda mu duka dai zamu ji dadin shi kuma mu da muna a kasan waje Ali sai mu samu abun rikewa mu kai gida in kuma yayi gida yayi dari Ali sai kuma mu koma gida mu zauna
dai da alama sakamakon zaben nan bai samu karbuwa daga ƴan adawa ba
shike za su yi karan nan amma gaskiya dai an ga mai gaskiya mana in ya kai adawa nan yana da kyau paske in babu adawa babu dadi
sunana Abdulrashid Salihu mazauni Niger Ayamai alhamdulillah mun gode ma Allah abinda muka zaba shi hukumar zabe ya bamu shugaba Buhari ayyukan da ya dauko na alkhairi ubangijin Allah ya bashi iko gabatarwa ya gama komai kamin tinon ya kare
sunana Ridwanu Mustafa wanda aka fi sani da mai wada to alhamdulillah mun yi farin ciki kwarai da wannan jin sakamako dama mu shi muke jira kuma dama dai shi zabe ya zama dole a yi shi ne amma mun san tun bai zai bai Muhammadu Buhari dan iya ce mafi akasarin talakawa a bayin suke to kuma kaga ai talaka da masu ne a kasa su aka fi sani ko ba gaskiya ba
to yanzu kuma zamu dawo Najeriya A lokacin yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari wannan karan ya yi alƙawarin zai kai Najeriya mataki na gaba abinda aka yi wa lakabi da next level da turanci to kome wannan matakin zai kunsa wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani
bayan da aka bayyana sakamakon cewa shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zabe har ma hukumar zabe ta Najeriya ta yi wani ƙorƙorin buki inda ta mika masa takardar shaida cewa ya lashe zabe tare da mataimakinsa Farfesa Osin Banjo yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin manufofin da shugaba Muhammadu zai fara aiwatarwa idan aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa musamman takin nan nashi na next level wato mataki na gaba wanda shine auban da ya dau 'yan Najeriya aka amince da shi har ma aka bashi goyon baya akan wannan mataki na gaban ne wato next level na tuntubi wani na hannun daman shugaba Muhammadu Buhari kuma wanda shi ma lashe zaben zama dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya Muhammad Fatahu daga yankin Daura domin in ji ƙarin bayani dangane da abin da wannan takin na next level wato mataki na gaba yake nufi ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma magoya bayansa
to kazan ita siyasa kowa na da irin fahimtar shi kuma irin wannan salo ko taki kowa na bashi nashi fahimta da kuma nashi fassara bambanci ga wanda suka fito da takin kaga akwai wanda za ka ga suna cewa next level wannan su ce we believe kowa dai da nashi in ka duba a zaharci shi da girma shugaban kasa yanayin salon mulkin shi wato mulki ne na a ajiye komai a fifi kowa ya ga zahiri ya ga gaskiya babu boye-boye kuma abinda zai yi shi zai fada abinda ba zai iya ba baya alƙawari kuma baya daukar nauyin shi ni a nawa fahimtar mataki na gaba shine ayyukan da ya buturo da su insha Allah mataki na gaba za a ida su kuma ai akwai wanda suka dauko salo ma final level wato bayan next level su suna ba magana mataki na ƙarshe kaga kowa zai bada nashi fassara wani zai fassara shi a yanda ka fahimta ni ma akwai inda na fassara shi a na fahimta
to yanzu menene mataki na gaba ko abubuwan da za a dora su akan mataki na gaba da shugaba Buhari yake nufi ko yake kokarin kwatantawa ƴan Najeriya su ba shi haɗin kai ko goyon baya domin a kusa da su
na sai dai kaga maganar tsaro babu abin da yake ci musu kwariya kamar maganar tsaro saboda duk wanda ya san shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san mutum ne da yake san kare rayuwar ɗan adam in ka duba tarihin shi tun daga soja har ya zama shugaban kasa wato jajirtacce ne kuma an san shi da wannan na biyu sai kuma cin hanci da rashawa ba wani abu bane ake shakkar shi magana cin hanci da rashawa ce na uku kuma neman aikin yi da ci gaba fannin noma ni ina ga ana tunanin wannan mataki na gaba a sa ido a ga wannan wuraren guda uku a ga abin da shugaban kasa zai yi a so
magana yaki da cin hanci da rashawa fa me kake ganin mataki na gaba za a iya samu akan shi
ko yanzu inda aka dosa yi ai duk wannan cece kusan da ake ta yi na yakin zaben shi da manyan da ba su da cikin kasa suke nema kirkirgen da suka yi suka karya wannan mulki nashi ai abin da suke tsoro kenan wane ne zai fito ya kirari a Najeriya shi ba farawo bane wane ne kowa ya san tarihin su kuma kowa ya san mukamin da kowa ya rike amma sai a zo a dinga canza abu ana maida shi wani munafunci da wani izgidi shi dai na daidai ba zai ce ba a kama ka amma idan doka ta kawo ka gaba kai laifi wallahi kama ka za a yi ba kai ba ko Yusuf Benji da ni shine dan shi ne cikin jere da na san shi shekara 24 na zanna karkashin shi tun ina shekara 12 har Allah ya sa na kai shekara 34 na yi aure wallahi ko ni nayi ba daidai ba sa zai akama
Muhammad Fatawu kenan zababben dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a inuwar jam'iyyar APC daga jihar Katsina a tattaunawa da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
A gaida Umar Faruk Musa, to yau dai mun ce muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan abubuwan da kuke so shugaba Buhari ya yi muku dan kai ku mataki na gaba. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-2655
mun samu kira na farko daga Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Ina fata kuna magana da Alhaji Lawal Sharkau unguwan Bawa Kalman hukumar da jihar Kaduna Najeriya.
To Alhaji Lawal muna jin ka.
To wannan lokaci da shugaban kasa ya samu na gaba. Muna fatan dai tsakani da Allah kamar yadda aka samu aka a tafiyan da aka yi baya ko da muhawaran Bahaushe ya ce idan targaɗe za a gyara ya fi wahala to yanzu ya gyaran da na shekara hudu mutane sun bugata amma dai mun nuna ganin mataki ne na gyara muna ba shi shawara tsakanin da Allah ne wannan laifin da za a yi yanzu a tabbatar da an samu talakan Najeriya ya samu walwala ya samu kwanciyar hankali da kuma maganar tsaron da ake yi tsaron da ake yi a gaban misali a Maiduguri an samu matsaloli sosai
to mun gode Alhaji Lawal da ra'ayin ka yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi
Salisu Al-Hassan wanda daga karamar hukumar Turjar Bauchi
To Salisu Al-Hassan muna jin ka
Na ji daɗin wannan zaɓe
To me yasa ka ji daɗin sa
Na
me ya sanya ka ce ka ji daɗin sa
Saboda abubuwan da yake mana su suna so su daki ne shine kawai su samu kuɗi su yi wawa akai su ci na banza su ibi na banza su ci haba ai wallahi gare da aka kale shi a kiku
oh kana maganar shugaban kasa kenan to me kake fatan shugaban yayi maka ko kuma wani mataki kake fatan ya kai ka kai a matsayin
kan nan fatan shugaba yayi ya dora akan abin da yake yi ko iya su ba kai ma ya karo sabu
to mun gode Salisu Alhassan yanzu kuma bari mu je Sokoto
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Sokoto
kuna magana da Murtala Abdullahi
to malam Murtala muna jin ka
muna ga harfa ta alheri da Allah shi gyara mulki ne daga yadda an ka fito daga baya gaskiya Allah dai ya tsaya shi mulki ya tsaya shi ko kawai gaskiya
eh to kamar waɗannan irin abubuwan ne kake son a gyara
gaskiya abubuwan da yayi baya wanda talaka sun ka shiga wani hali gaskiya kamata a ce yanzu kan ya shiga ya gyara matalaka
to kamar yanzu a matsayin ka kai Murtala a ce ga ka ga shugaba Buhari me zaka ga ya mishi da kake so yayi wanda zai kyautata ma rayuwarka ko kuma zai ciyar da kai gaba
kuna sunne kai duk abubuwan da daga talaka na cikin wani hali kuna cikin halayen mutuwa dole talaka na cikin halayen wani hali
to mun gode Murtala Abdullahi daga Sokoto yanzu kuma bari mu je jihar Neja
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba
to Mallam Ibrahim muna jin ka
to alhamdulillah sai yi mu ɗan wani talakawa Najeriya godiya game da farin ciki game da wannan mulki da Buhari ya koma samu abinda muke so Buhari ya mana babban muhimmanci a gurin shi na farko hanya kamar titi express da ya kama daga Jaba ya hada da Kaduna daga Binnin Gwari ya kama zuwa Huntuwa daga nan Makwa ya kama zuwa Sokoto muna roƙon Buhari ya mai da hankali kenan sannan kuma muna kishin ruwan da cewa muna so mu ji an fara matso wanda suka zata muna kuɗi na Najeriya a kan suna aiki a cikin ƙasa abinda muke fata da Muhammadu Buhari kenan
to mun gode Ibrahim mai wankin hula da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi
suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaci a jihar Bauchi
to Mallam Ayuba muna jinka
to da farko dai muna gode ma Allah da ya bada shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan nasara mun gode ma Allah Allah kuma ya taimake shi bayan haka kuma muna so ya jaddada kula da maganan tsaro da kuma maganan ilimi musamman a karkara sai kuma mu al'ummar jihar Bauchi mun bashi kuɗi 700,000 to babban abin da muke so ya mana aiki na farko shine maganan kafin zaki dam ya taimake mu da maganan kafin zaki dam idan ya mana wannan ya taimake mu nagode
to mu ma mun gode Mallam Ayuba Garba Imam da ra'ayinka daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Port Harcourt birnin Port Harcourt wane ne malami na gaba daga Port Harcourt to layin malamin fatakar da ya goce amma ga wani kiran nan ya shigo mana
hello
assalamu alaikum da wa muke magana kuma daga ina
na magana da Alhaji Ibrahim ne daga karamar hukumar mai kan jihar Filato
to Mallam Ibrahim Alhaji Ibrahim kai daga Filato muna jin ka
eh ni abin da nake so su gaba Buhari ya ina taya shi murna
to madalla
kuma kake so ya dora aiki da inda ya fara ya dora ya karasa wannan aiki
ta
hello
hello muna jin ka Alhaji Ibrahim
yawa aikin da ya fara ya mana daidai abinda muke so mu talaka wannan Najeriya
to mun gode Alhaji Ibrahim daga Filato kuma anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
manajin
daraktan kuma sai a san tikotoko jajamo ku ya bayyana wa ɗan jarida ciwar alƙalin wasa Ahmed El Gandor ya aminci ciwar hukuncin da ya yanke har yayi sanadin kashi da kutukuta sha ya ci uku da nema a hannu inkana FC a gasar cin kofin Confederation Cup lallai babban kuskure game da abin da George Amwaku ya ce alƙalin wasan ya aminci ciwar fanaratin da ya baiwa inkana FC lallai imwaci ko kuma dai kuskure shugaban committee daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana Dr. Kofi Amwa ya bayyana fili dahir aini ciwar ba zai yi murabu su daga bakamansa ba kamar yadda ɗan jarida ke yayatawa game da abin da ya ce rahotanni da ake yayatawa na yin murabunsa rahotanni ne na ƙarya da wasu ɗan jarida suke ƙirƙirowa sa'annan yake kira gare su su daina wannan mugun aiki da yake shi yanzu haka shirye-shirye da ke a gabansa shi ne yadda zai mai da hankali domin tabbatar da kwamitin ta farfaɗo da lamarin ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana kan cikan wa'adinsu ya ƙara da cewa ina kira ga ɗan jarida da da'iman su daina yayata labaran ƙarya su daina irin wannan abin saboda ba zai taimaka wa ƙasar ba ko misƙala zarratan wani tsohon dan wasan Accra House of Hope Bernard Dunbogi ya zargi tsohon dan wasan Bayern Black Stars John Pilsen da rusawa da kuma lalata masa baki ɗayan rayuwarsa bayan ya kisa satar da ya ɗibiya masa shekaru 15 da suka gabata Boti ya nuna cewar tsohon dan wasan Bayern na Ghana ya yi zargin shi ya sa masa sata na ƙarya cewar ya saci agogo a lokacin da ya tafi jarrabawa a Maccabi Tel Aviv a ƙasar Isra'ila shekarar 2004 tsohon dan wasan tsakiya na Black Stars ɗin ƙasar Ghana ya more lokacinsa a wurin yin mahawara a wasan ƙarshe na cin kofin Carabao tsakanin uhuwar clubin ɗinsa Chelsea da Manchester City a ranar Lahadi da ta gabata tsohon dan wasan na Chelsea da ya isa Wembley ɗin ne domin ya kalla ya kuma yi sharhi akan talabishin ɗin club Chelsea dai ta sha kashi da ci 4-2 a bugun fanarati daga hannun zakarun na Premier League Manchester City bayan an kwashe mintuna 120 ana gumuruzu Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zabansa a karo na biyu dan ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba ba shi da wata takaddama duk da zargin da abokin adawar sa yayi na cewa zaben na jabi ne An sami ƙarin zaman ɗarɗar a yau Laraba tsakanin ƙasashen India da Pakistan wanda suka mallaki makaman nukiliya a sanadin zargin da suke yi wa juna na cewa kowacce ta harbo jiragen yakin saman junansu. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu. Don kaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makaman nukiliyanta. A yammacin yau Laraba shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin Amurka da Koriya ta Arewa a otal ɗin Sofitel Legend Metropole da ke birnin Hanoi. Kamar dai yadda suka yi a taronsu na farko da suka yi a watan Yulin bara a Singapore. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen kasar Mohammad Javid Zarif ya yi. A wata wasiƙar sa da kafofin watsa labaran Iran suka buga, shugaba Rouhani ya ce kyale Zarif ya aje aikinsa da alkhairi bane ga kasar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin
A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mr Wagner Robert ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.